sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Muhammad Hafiz Gaballa ne tare da Baba Yakub Makeri ke farin cikin sake kasancewa tare da ku. Yau Asabar 17 ga watan Yuli na shekarar 2021. To a cikin shirin namu ne za ku ji cewa gwamnatin jihar Lagos ta gargadi mazauna unguwanni da ke kusa da gabar ruwan jihar da su zauna cikin shirin ko ta kwana sakamakon ambaliyar ruwa. Farko wace rana Asabar Ibrahim Kalmasi Garba ke shigo da shirin amsoshin tambayoyinku. Bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga Najeriya. Amma kafin nan bari mu fara da shirin labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Yanayin kakar rani da iska za su ci gaba da tada wutar daji masu yawa a Oregon da ke kudancin Amurka a cewar masu hasashe, yayin da gobarar da aka gaza shawo kanta ke kara dannawa kilomitoci da dama a kulli yaumi. Wutar mutlaka a Oregon tana cikin wutar da ke kona dazuka a fadin Amurka ta yamma. Da yammacin ranar Alhamis, ma'aikata sun dauke hanyoyin raba wuta daga wutar da ta tashi a Oregon bayan wani hayaki mai hadari da ya turnike sama ya fara barna kana yana barazana da iska mai karfi. Wutar ta Bootleg ta yi fadin kilomita 976, fadin da ya zarce girman birnin New York, galibi kuma an gaza shawo kanta. Sojojin yankin Tigiri a arewacin Habasha sun sake kimanin dakarun gwamnati 1,000 da suka kama a yakin da aka yi wannan lokacin, inji shugaban jam'iyya mai mulki, yayin da bangarorin biyu suke shirin kalubalantar juna a kan yammacin yankin da suke takaddama a kai. Da yammacin jiya Juma'a ne da Bristin Gabriel Markel, shugaban jam'iyyar 'yan tawayen TPLF ta Tigiri, ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters ta wayar tarho ɗan Adam cewa sun sake kananan sojoji 1,000. Ya ce har yanzu akwai sama da sojoji 5,000 da ke hannunsu kuma za su ci gaba da rike manyan jami'an wanda za su fuskanci shari'a. A cewar shi, tuni aka kwashe sojojin da mota zuwa iyakar kudancin Tigiri da yanke Amhara a jiya Juma'a, amma bai wani ƙarin bayani game da wanda ya amshi sojojin ko kuma yanda aka tattauna batun sakinsu. Kasar Afghanistan ta faɗa yau Asabar cewa wasu da ba a san ko su wane ne bane sun sace yar jakadan kasar a makwabciya Pakistan na ɗan lokaci kana sun azabtar da ita sosai. A wata sadarwa da ma'aikatan harkokin wajen kasar ta fitar a birnin Kabul, inda ta yi tar da lamarin, ta ce Silsila Alik Hill tana kan hanyarta ne zuwa gida a babban birnin Pakistan Islamabad, inda wasu mahara suka ɗauke ta sa'o'i da dama. Sadarwar ta ce bayan masu garkuwar sun sake ta, an kai Alik Hill zuwa asibiti domin mata jinya. Kabul ta buƙaci gwamnatin Pakistan ta gaggauta zakulowa tare da gurfanar da waɗanda suka aikata hakan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka tana fuskantar karuwar kamuwa da COVID-19 da kuma mace-mace. Nau'in coronavirus mai yaɗo cikin gaggawa ta Delta ita ce galibin sanadiyar bazuwar cutar tsakanin mutanen da bai musu allurar rigakafi ba. Jihohi hudu inda mutane ba su yi rigakafi sosai ba su ne ke da kashi 40 cikin 100 na sabbin kamuwa da cutar a makon da ya gabata, amma cutar tana ƙara yaduwa a jihohin Amurka 50 a cewar jami'ai. Jiya Juma'a ne daraktar cibiyar yaki da cututtuka masu yaɗo ta Amurka Dr. Rochelle Walensky ta faɗa cewa a wancan mako kamuwa da cutar cikin wuni guda ya kai 26,000 a Amurka. Ta ce cutar tana zama annoba ga mutane da ba su yi rigakafi ba. Da yammacin jiya Juma'a, shugaban Amurka Joe Biden shi ma ya biyo sahu, inda ya jaddada kalaman na Walensky, yana mai cewa annobar da muke da ita tana nan ne a tsakanin waɗanda ba su yi rigakafi ba. A ƙarshe, nasarori da kungiyar ƙwallon kwandon Najeriya ta da Tigers ta yi a wannan mako a wasannin zubunta da Amurka da kuma Argentina sun ƙara haska ta a yayin da take shiga gasar duniya ta Olympic. 'Yan Najeriya su kaɗai ne kungiyar ƙwallon kwando daga nahiyar Afirka da za su fafata a wasannin na Tokyo. Duk da wasu 'yan matsaloli, wasan 'yan Najeriya ya ƙara wa magoya bayansu ƙwarin gwiwar cewa akwai yiwuwar za su ci wata lambar yabo. A ranar Asabar ne da Tigers ta ci 'yan kungiyar zakarun wasan NBA ta Amurka da ci 90-87 a birnin Las Vegas, inda ta yi tarihin ƙasa da ƙasa ta zama kungiyar farko daga nahiyar Afirka da ta lallasa Amurka. A ranar Litinin kuma kungiyar ta Najeriya ta kuma ƙara kaimi inda ta lallasa kasar Argentina wacce ke matsayi na hudu a duniya a wasannin kwallon kwando da ci 94 da 71. Sai dai kungiyar ta Najeriya ta sha kashi yayin da ta kara da Australia da ci 168. Shine farkon rashin nasara da Najeriya ta yi yayin da take shirin shiga wasannin Olympic, amma duk da haka magoya bayan da Tiger suna kyautar zaton Najeriya na iya samun lambar yabo.
To a gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Najeriya gwamnatin jihar Lagos da hukumar bada agajin gaggawa ta kasar sun gargadi mazauna birnin Lagos da su kasance cikin shirin kota kwana sakamakon ambaliyar ruwan sama da ke ci gaba da mamaye wasu unguwanni da ke gabar ruwan jihar. Filinmu na Lagos baban gida Jibrin ya aiko mana da karin bayani.
Yanzu haka dai shi wannan ruwan sama kamar da bakin kwarya da ya haifar da ambaliya sassa daban-daban na birnin Lagos ya kuma haifar da asarar kayayyaki da dukiyoyin al'umma na miliyoyin naira. To sai dai kawo yanzu babu labarin ko an yi asarar rayuka daga hukumar bada agajin gaggawa ta kasa wato NEMA kamar yadda kakakin hukumar da kula da yankin shiyan kudu maso yammacin Najeriya Muhammad Farin Lauye ya sanarwa manema labarai a wata sanarwa da ya fitar. Yankuna ko anguwannin da wannan ruwa da ya fi shafa sun hada da tsibirin Lagos da kuma yankunan da ke gabar ruwan Lagos. Wayannan dai yankuna ne da ko a can baya ke fuskantar matsalar ambaliyar ruwa a duk lokacin da aka samu ruwan sama kamar da bakin kwarya a birnin Lagos. Hotuna da mazauna birnin na Lagos suka raba ta kafofin sadarwa dai ya nuna yadda motoci suka yi tsundum cikin ruwa a yanda wasu hanyoyin ma suka rufe dungurungun musamman a yankin Marina da ke kunshe da manyan ma'aikatu masu zaman kansu kama daga bankuna da cibiyoyin inshora da sauran kamfanoni masu zaman kansu. Ranar hukumomin na Lagos da wannan ambaliyar ruwa ya shafa dai sun hada da tsibirin Lagos da Eti Osa Alimoshu Ikeja Ojo Kosofe Apapa Epe Oshodi Isholo da Shomolu da Shurulere da Ifilodun. To koya wannan ambaliyar ruwan ya shafi mazauna birnin na Lagos musamman ma da yan kasuwa da ke hada-hada na yau da kullum wanda kuma ambaliyar ya haifar da tsaiko ga harkokinsu. Ga dai abinda wasu yan kasuwa mazauna birnin Lagos din ke cewa.
To gaskiya abin da shafi wannan ruwa da Allah subhanahu wataala ya saukar abu ne wanda iko ne na Allah, kuma kai dan adam ba za ka iya cewa za ka dagatar da shi ko ka ce me yasa Allah ya yi ba. Kawai dai illa iyaka duk abin da Allah ya yi daidai ne. Amma tabbas wannan ruwa ya dan shafe mu yanayin kasuwancinmu. To ruwa bai bari mutane sun fita sun yi harkokinsu ba, balle ya su je su nemo kuɗi su kawo gurinmu.
To gaskiya bara mu ce bai shafi harkokinmu ba, saboda ruwa irin wannan especially ga mutum ɗan kasuwa ire-irenmu dole sai ka ɗan ga canji ba da kaso ba. Amma kuma duk yadda Allah ya yi dai shi ne mafi alkhairi. Yadda za ka ga ya ɗan dakatar ma da wani abun ta wata fuskar kuma zai zama alkhairi gare ka da kuma wasu wanda su sai ma an yi ruwan harkokinsu zai ja insha Allah.
Kamar yadda ka tambaye ni, gaskiya wannan ruwa kan ai ruwa yayi ba zato ba, musamman wannan damanan da muke gani an dade ba ruwa makamancin irin wannan ba. Idan ruwan ne ya ci gaba da irin wannan gaskiya za a samu kalubale. Wanda kai jiyan nan ma gaskiya ya shafi kasuwancin mu na faɗa tashi, tunda mu ɗan kasuwa ne sai mun fita yake samu ɗan abin da zan ce musamman yadda ƙasa take ciki yanzu nan.
Kawai yanzu dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta nuna hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa wato NEMA ta shawarci mazauna birnin Lagos da sauran jihohi da ke yankuna da tun farko akai hasashen za a fuskanci ambaliyar ruwa da su dinga ɗaukar matakai na tada kwana da kuma kiyayewa a duk lokacin da aka fara samun ruwa domin kaucewa ambaliya da zai kai ga asarar rayuka. Tuni dai masana kimiyyar yanayi suka alakanta wannan ambaliyar ruwan na birnin Lagos da dumamar yanayi wanda ake fuskanta a sassa daban-daban na duniya. Babin Jibrin murya Amurka daga Najeriya.
A gaida babin gidan Jibrin da wannan rahoton, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Sauraronmu assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Assalamu alaikum sashin Hausa. Shin dokar kasa ta baiwa gwamnatin Zamfara ikon sauye sheka duba da cewa a baya da aka yi shari'a cewa aka yi PDP aka baiwa kujera ba gwamna ba mai tambaya babu Haruna Bajoga kungiyar Arewa Media Rights. Assalamu alaikum sashin Hausa. Kawo yanzu waɗanne nau'ukan manyan mutane ne Twitter ta taba goge rubutunsu a duniya? Me yasa take hakan? Me yasa Twitter ta goge rubutun shugaba Buhari? Wace irin asara kamfanin zai yi? Mai tambaya har ila yau babu Haruna Bajoga. To idan malam babu Haruna Bajoga na saurare, ga amsar tambayar ka ta farko kan koshin gwamnatin Zamfara na da damar canza sheka, wadda wakilin muryar Amurka a majalisar dokokin tarayyar Najeriya Madina Dauda ta samu daga Dr. Mai Nasara Kogo Umar, wanda yace
to wannan tambaya ta canjin sheka da gwamnan Zamfara ya tashi yayi daga jam'iyyar PDP ya koma jam'iyyar APC tana da madubi biyu. In muka kalle ta a siyasance, to zamu ga cewa abu ne wanda yake bambara kwai, domin lokacin da shi ya zama gwamna ba wai shi baya cikin waɗanda suke kamar misali in ce ƴan takarar da suke a gaban kirji, saboda jam'iyyar APC ita ce ta ci jam'iyya, ta ci zabe. To amma kuma sai kasance ta samu kurakurai wajen yin ta na fidda dan takara da sauransu, kuma aka samu rikice-rikice a cikin gida, babu ma amincewa akan takamaimai wane ne ma dan takara, wanda ya kai ga aka duba a tsare-tsaren dokokin zabe, to ba su ma da dan takara isu jam'iyyar APC. To sai aka ce to jam'iyya ta biyu wanda take tana da tsari wanda yake tafi da dan takara a shari'ance ita ce aka ce ta ci wannan jam'iyya. To ta yanda shi gwamna Dr. Bello Mutawalli ya zama gwamna kenan a jihar Zamfara karkashin jam'iyyar PDP. To in aka kalli haka za a ce eh haka. To amma idan aka duba abin ta fuskar madubin shari'a, to za a ga cewa magana ta wuce haka, domin a shari'ance ba magana ne na an zabe ka, amma duk wanda aka zaba ya zama a matsayin gwamna, to a shari'ance idan ya bar wannan kujera ta gwamna yayi abun nan, idan ya bar kujera ta gwamna ya koma wata jam'iyya, ya bar wannan jam'iyya da ta kawo shi, to yana da damar da zai yi wannan a shari'ance. Kuma idan yayi wannan ba zai shafi magana cewa ai dole jam'iyyar shi ta sake kawo wani ya zama gwamna, ko kuma shi kuma dole ya sauka akan kujera saboda jam'iyyar ta kawo shi. Ita jam'iyyar kamar mota ce, idan ta riga ta kawo ka a matsayin kujera, to a lokacin da kake kan kujerar nan in wani abu ya faru ko kace zaka sauka, to za a yi la'akari da meye tanade-tanaden doka akan wannan kujera. Saboda haka ana magana gwamna ne, ba ana magana jam'iyyar da ta kawo shi ba, ko kuma shi Bello Mutawalli. A shari'ance abin da take kenan. In muka dauki sashe na 220 har zuwa 226 kusan da shida na abun nan na tsarin mulkin Najeriya mu, to ya bada tanade-tanade na yanda ake tafiyar da harkokin siyasa, musamman 223 inda ya bada ka'idojin jam'iyya da kuma ka'idojin yanda za a yi takara da sauransu abubuwa. To in muka la'akari da irin waɗannan abubuwa, to ba wai wata doka ce ya karya ba, yana da hurumi da zai iya canza kowace jam'iyya. Su inda ake cewa idan ka canza jam'iyya za ka iya barin kujeraka, ya shafi 'yan majalisa ne kawai, shine tanajin da tsarin mulki mai yi, amma bai shafi wanda yake a mukamin gwamna, ko wanda yake shugaban kasa, ko wanda yake minista, ko wanda yake da duk wani mukami ba. An yi dan bangare daya daga cikin bangarorin da in za mu gyara tsarin siyasa muto za a yi gyara, ya kamata a ce irin wannan mataki ya shafi kowane mataki na mulki, ko na mukami, ko na jam'iyya, amma ba a ce kawai 'yan majalisa kawai ba. To amma ba a yi mu da wani zabi, haka doka take, haka tsarin yake, ba wani abu yayi ba, ya koma wata jam'iyya, saboda haka tun da ya koma jam'iyya sai dai mu iya duba da cewa a hurumi na tsarin siyasa mu da kuma dokokin da muke da su, to ba daidai barin shi kuma dan ya koma ya ce zai tare da samun mataimakin shi. Mataimakin shi ya ce yana nan a jam'iyyar PDP, wannan zabin shi ne, kuma doka bata hana cewa jam'iyya na jam'iyya, gwamna na jam'iyya kaza, jam'iyya na a bambancin, mataimaki na a bambancin jam'iyya ba, kuma doka bata hana cewa don ara misali ka canza jam'iyya a matsayin ka na gwamna, jam'iyyar da ka shigo ka ce zaka rusa duka matakan mulkin ta na jam'iyya, to wannan mukamin ka na gwamna bai shafi shugabanci na jam'iyyar da ka koma ko kuma ka bari ba, wannan mataki ne na daban. Wannan shine abin da zan ce, abu ne mai sauki a siyasar jihar, kalle shi za a gaban gwarakwai, amma a shari'ance bai da wani rola ba.
sai kuma tambayar Malam Baffa Haruna Bajoga ta biyu. Kan irin manyan mutanen da kafar Twitter ta taba goge rubutun su da kuma dalilan goge na mutane irin shugaba Buhari na Najeriya. To idan Baffa Haruna Bajoga na saurare ga kashi na daya na ansar da mai shirin nan na matasa a duniyar gizo Shamsi Hamza Ibrahim ta samo daga Husaini Abdulkarim Ibrahim shugaban manhaja Easy Yes wanda yace
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akan wannan tambaya ta Twitter ni abin da zan iya fadi shine ita company Twitter company ne na sadarwa na zamani wanda kuma yana da sharuɗin shi da ake aiki da shi. Zaka zo kai register kuma kai kuluri ka yadda da abubuwan da suka sa shine kamar abin da ke guidelines wanda suke aiki da shi. Kuma idan ka saba kan wannan guidelines din da kake yi da shi to sukan yi kokari su goge wannan tweet din naka ko kuma su suspend shi wannan account din naka ko kuma su kore ka daga shi wannan shafi nasu. Tunda sana'a ce suke yi kuma ba sa son abin da zai zo ya tayar da tarzoma da sauransu. Amma in muka dawo kan bayani kan na Twitter da ake gogewa na shugaban kasa, shi wannan an goge shi ne saboda su akwai wanda suka ji abin bai musu dadi da wannan tweet din ba, wanda suka ji suka report reporting ake yi. Mu ma yanzu kai ma yanzu haka idan ka ga an makala wani abu wanda baka ji daɗin shi ba za ka iya zuwa an kai clicking a sama za ka ga button inda ya ce maka kai reporting, to za ka yi reporting ka ce wannan ba baka yadda da shi ba. So akwai adadi da ake ɗauka na idan mutane suka kai wannan adadi suna cewa ba su yadda da wannan abin da ka sa ba, to ita Twitter kuma sai ta goge. Sannan bancin haka nan kuma tana da naka mechanism da take da shi wanda yake sawa kuma tana duba tana ganin ko kai batanci ko kai postin wani abu da zai tada tarzoma, shi ma tana gogewa da kanta ko da mutane ba su yi register ko suka faɗa mu cewa wannan abin yana da tashin hankali ko kuma an yi reporting din shi ko ba a yi ba. So bayan wannan kuma shi wannan kamfani abin da yake yi da shi shine al'ummar da suke kai da sauransu yakan yi amfani da information nasu yana abin da ake kira marketing wanda kuma shi ke kawo shi kamfanin kuɗi kan abubuwan da yake kan wannan abin target marketing. So idan aka kore su yanzu kamar yadda Najeriya ta kore su mutane da yawa za su riƙa using din VPN. So inda kake tambayan cewa ko za su yi hasara, to lallai kamfanin sun yi babban hasara ba wai za su yi hasara ba, suna hasara sosai saboda suna neman location ɗinka kafin su samu su sayar da sakon da suke son samu. So in kai amfani da VPN sai ka ce ka koma wani ƙasa, shine ake kira virtual private network, ka koma wata ƙasa. To koma wata ƙasan kuma kaga ya lalata ita data wannan ƙasar kuma ka lalata data ka kai ƙasar da ka fito, shine ake cewa noisy data. To in wannan data din sai ta zama ba ta da amfani ma shi wannan kamfani, shi yasa kaga kamfani yanzu sun zo sun ce a sasanta su zauna da su da ƙasar su yi. Ita Twitter a cikin jerin waɗanda suka fi kowa mutane da ke amfani ta a duniya ita ce ta 17, akwai kamfanunuka irinta waɗanda suna da musun fito mutane ninkin bininkin a duniya suna da mutum miliyan 400 a adadi su Twitter din. Amma in ka ɗauki kamar irin su Facebook da sauransu da suke da mutum biliyan 200 da miliyan 700 kaga babu ko kusanci tsakanin su da shi. To a tsakari su ma suna kokarin su girma ne, so kuma dakali su daga ƙasa kamar ta Najeriya lallai zai shiga cikin abubuwa na damuwa da suke a ciki. Ina fatar wannan ya gamsar da Malam Baffa Haruna Bajoga daga karamar hukumar Funakayi jihar Gombe.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansar tambaya kan dalilan goge rubutun wasu manya a Twitter da kuma ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin barista Dr. Mai Nasarar Kogo Umar da Malam Husaini Abdulkarim Ibrahim da suka amsa mana tambayoyin, da wakilan sashen Hausa Madina Dauda na Dabo da Shamsi Hamza Ibrahim, ni Ibrahim Kalma Sigarba ke muku fatan alheri.
To a gaida Ibrahim Garba. To wannan shirin na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan wakar.
Thank you.
Dalla. Yanzu kuma ga labaran wasanni daga Najeriya.
Wasanni a takaice.
Kungiyar kwallon kafar Manchester City ta Ingila ta bayyana cewa har yanzu tana nan kan bakanta da dawarcin dan wasan gaba na kungiyar Tottenham Harry Kane. A daidai lokacin da ake tunkarar soma sabuwar kakar wasanni ta shekara ta 2021 da 2022. A can baya dai kungiyar ta City ta ce dan wasan akan kudi fa miliyan 100. To sai dai kuma an ruwaito cewa Tottenham ta ce za ta iya ce fanar da dan wasan ne kawai akan kudi fa miliyan 100 da karin zaratan yan wasa biyu. Haka kuma an ruwaito cewa City din a yanzu ta shirya sadaukar da wasu daga cikin yan wasan ta Gabriel Jesus, Fernando Silva, Raheem Sterling da Riyad Mahrez domin samun Harry Kane. To sai dai sabon kocin kungiyar ta Tottenham Nuno Espirito ya ce za su yi magana da dan wasan idan ya dawo kungiyar daga hutun karshen kakar wasanni. Kaptin din na kungiyar ta Tottenham da Ingila mai shekaru 27 yana son cimma daidaito ta fahimtar juna da kungiyar domin sauya bagire. Haka kuma kocin ya bayyana cewa Gareth Bale ba zai dawo kungiyar ba bayan kwace tsawon kakar wasanni da ta shige akan aro daga kungiyar Real Madrid. A dai bangaren kuma dan wasan gaba na kungiyar Chelsea Olivier Giroud ya cimma matsayar barin kungiyar zuwa AC Milan ta kasar Italia a kwantaragin shekaru 3 da ba a bayyana adadin kudinta ba. Giroud ya koma Chelsea ne daga kungiyar Arsenal a watan Janairu shekara ta 2018 akan kudi fa miliyan 18. Dan wasan mai shekaru 34 ya gode wa kungiyar ta Chelsea a shafin sa na Twitter a daidai lokacin da yake kokarin soma sabon rayuwa a Milan. A zaman sa na Chelsea dai ya zura mata kwallaye 39 a cikin wasanni 119 da ya buga mata, inda kuma ya sami lashe gasar zakarun Turai da FA Cup a kungiyar. Yan wasan kwallon kafar kasar Jamus da za su wakilce ta a gasar wasannin Olympics na Tokyo sun fice daga filin wasa ana saura mintuna 5 a karkare wasan a wata fafatawar sada zumunci da suka buga da kasar Honduras sakamakon kalaman cin zarafi na wariyar launin fata da aka yi wa dan wasan su Jordan Torunariga. An buga wasan ne ba tare da yan kallo ba a cikin mintuna 30-30 kashi 3. To amma kuma ba a karasa ba alhali wasan yana a kunnen doki da ci 1-1. Hukumar kwallon kasar Jamus ta wallafa zargin na yi wa dan wasan nata kalaman wariyar launin fata a shafinta na Twitter. To amma kuma takwarar tata ta kasar Honduras ita ma ta wallafa nata sakon inda ta ce rashin fahimta ne kawai ya janyo aukuwar lamarin. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka Abuja, Nigeria.
To a gaida Murtala yanzu kuma sai zangon shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Yanayin kakar rani da iska za su ci gaba da tada wutar daji masu yawa a Oregon da ke kudancin Amurka a cewar masu hasashe, yayin da gobarar da aka gaza shawo kanta ke kara dannawa kilomitoci da dama a kullum yaumi. Wutar mutlak a Oregon tana cikin wutar da ke kona dazuka a fadin Amurka ta yamma. Da yammacin ranar Alhamis ma'aikata sun dauke hanyoyin raba wuta daga wutar da ta tashi a Oregon bayan wani hayaki mai hadari da ya turnuke sama ya fara barna kana yana barazana da iska mai karfi. Sojojin yankin Tigiri a arewacin Habasha sun sake kimanin dakarun gwamnati 1,000 da suka kama a yakin da aka yi wannan lokacin, in ji shugaban jam'iyya mai mulki, yayin da bangarorin biyu suke shirin kalubalantar juna a kan yammacin yankin da suke takaddama a kai. Da yammacin jiya Juma'a ne da Briskin Gabriel Markel, shugaban jam'iyyar 'yan tawayen TPLF ta Tigiri, ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters ta wayar tarhon ɗan adam cewa sun sake kananan sojoji 1,000. Ya ce har yanzu akwai sama da sojoji 5,000 da ke hannunsu kuma za su ci gaba da rike manyan jami'an wanda za su fuskanci shari'a. Kasar Afghanistan ta faɗa yau Asabar cewa wasu da ba a san ko su wane ne bane sun sace yar jakadan kasar a makwabciya Pakistan na ɗan lokaci kana sun azabtar da ita sosai. A wata sadarwa da ma'aikatan harkokin wajen kasar ta fitar a birnin Kabul inda ta yitar da lamarin ta ce Silsila Alik Hill tana kan hanyarta ne zuwa gida a babban birnin Pakistan Islamabad inda wasu mahara suka ɗauke ta sa'o'i da dama. Sadarwar ta ce bayan masu garkuwar sun sake ta an kai Alik Hill zuwa asibiti domin mata jinya.
To masu da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya, sai kuma an jima da asuba. Wasu abokan aikinmu za su kawo muku wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yau amadadin baba ya kuma makeri da yake na gabatarwa da kuma hail-hail da ya bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe yake cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.